Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Suleiman Mumuni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 25 ga watan Mayu 2023. Da fatan an wuni lafiya. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga Baballe da kanin labarai.
Faɗa tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai yana barazana wargaza yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla. Sojojin ƙasar Ukraine sun harbo jirage marasa matuƙa guda 36 daga hare-haren Rasha. Yau Alhamis ƙasar Iran ta kaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango.
Kanin labaran kenan. A yanda shugaba Muhammadu Buhari ke kammala wa'adin mulkinsa a ranar 29 ga watan Mayu 2023, 'yan Najeriya sun dukufa da shawartar mutumin da zai gaje shi, wato Bola Ahmed Tinubu, game da muhimman abubuwan da suke fatan ganin ya maida hankali a kansu.
Sabu gwamnati na Tinubu muna so gaskiya imani ya cika muna cikin Najeriya. In ba imani gaskiya za su samu matsala. To duk abin da mutum zai yi ya dinga tuna da Allah. In ka dinga tuna da Allah, Allah ne shi zai dinga jagorace ka, ba mutum ba. Sai dai mutum ka zo mutum ne, amma Allah kuma yana iya tura mutum ya zo wurin ka.
Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Kamar kowace ranar Alhamis, Hawa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki. Za kuma a ji kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aiko mana. Kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An samu rikici nan da can tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai masu ƙarfin gaske har zuwa yau Alhamis ɗin nan. Lamarin da ya haifar da kwanciyar hankali a babban birnin ƙasar Khartoum da barazanar cewa tsagaita wuta na tsawon mako guda da ƙasashen duniya suka kulla za ta ruguje. An cimma yarjejeniyar na tsagaita wutar da Saudiya da Amurka da ma ɓangarorin da ke rikici da juna ke sa ido. Bayan shafa makonni biyar ana gwabza faɗa a birnin Khartoum da kuma tashe-tashen hankula a wasu sassan Sudan, ciki har da yankin Darfur da ke yammacin ƙasar. Faɗan dai ya haɗa da sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF ya kuma ta'azzara rikicin jin ƙai wanda ya tilasta wa mutane sama da miliyan 1.3 barin gidajensu tare da yin barazanar dagula zaman lafiyar yankin. Sojoji ƙarƙashin jagorancin Jeneral Abdul Fattah al-Burhan sun dogara ne da ƙarfin hare-hare ta sama, yayin da dakarun RSF ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban 'yan tawaye Jeneral Muhammad Hamdan Dagalo, wanda aka fi sani da Hemedti, suka rarrabu tare da mamaye titunan Khartoum. Ma'aikatar tsaron tarayyar Rasha ta ce an kama wasu 'yan ƙasar Ukraine biyu da laifin yunƙurin tarwatsa layukan wutar lantarki da kuma tashoshin nukiliya biyu a Rasha, a cewar kamfanonin dillancin labaran Rasha. Amurka za ta gudanar da wani taro ta kafar bidiyo da ƙungiyar tuntuɓa ta tsaron Ukraine tare da ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon, tana mai cewa tana sa ran tattaunawa za a yi ta yau Alhamis, inda za ta mayar da hankali kan makamin kariyar sama na ƙasa har sasai da horar da dakarun Ukraine kan jirgin yaƙi samfurin F-16. Ƙasar Ukraine ta faɗa yau Alhamis ɗin nan cewa sojojinta sun harbo jirage marasa matuƙa 36, jirar shahid da Iran ta ƙera su, da Rasha ke amfani da su wajen kai hari a yankunan yammacin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce dakarun Rasha da alama sun yi ne kai hari kan muhimman ababen more rayuwa da wuraren soji. Rasha ta sha yin amfani da hare-hare ta sama, ciki har da hare-haren da suka hada da harba jiragen sama marasa matuƙa a wuraren da ake hari, domin lalata wuraren ababen more rayuwa a Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, ƙasar Iran ta kaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce makami mai linzamin na cin dogon zango na kilomita 2,000 tare da wani makami mai linzami kilogram 1,500. Gidan talabijin na ƙasar ya nuna abin da ya ce an yi nasara harba makami mai linzami da aka yi. Ministan tsaron Iran Mohammad Reza Ashtiani ya ce za a iya shirya harba makamin a cikin ƙanƙanin lokaci.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. Yan Najeriya na ci gaba da bayyana fatan su game da sabuwar gwamnatin da ke shirin karbar ragamar mulki a karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. A ranar 29 ga watan nan na Mayu ne za a yi bikin rantsar da sabon zababban shugaban na Najeriya. Sabili kenan yan kasar ke gabatar da shawarwari akan abubuwan da suke ganin su suka fi dacewa a baiwa fifiko. Daga Fatakwal, Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana rahoto na musamman.
Dangane da sabuwar gwamnati ta Ahmed Bola Tinubu wadda zai kafa a Najeriya karkashin tutar jam'iyyar APC wadda za a rantsar ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2023 naji ta bakin yan yankin na Niger Delta da ma mazauna yankin dangane da fatar su da abinda suke tsammanin samu ga sabuwar gwamnati ta Ahmed Bola Tinubu kuma ga abin da suke cewa.
Do you know what this government is going to be about? So nothing is for us to just have an open mind.
Wannan da ke da suna Tami tana cewa ne babu wani abu da zamu ce illa kawai muna fatar wannan sabuwar gwamnati tafi wadda ta gabata musamman wajen inganta al'amura tare da maida hankali musamman a fannin tsaro domin akwai kalubale. Saboda haka a ƙara maida kulawa wajen samarwa jami'an tsaro kayan aiki da suka hada da motoci da kuma makamai. Haka kuma a maida hankali wajen samarwa jama'a aikin yi saboda haka mutane na cikin matsanancin talauci musamman ma
matasa.
Ita kuwa wannan da ke da suna Joy yar jihar Akwa Ibom ce da ke cikin yankin na Niger Delta kuma ga abin da take cewa
they should just let them know that all of us we are one.
Tana cewa ne ra'ayina shine ya kamata sabuwar gwamnati ta Ahmed Bola Tinubu ta kawo haɗin kai musamman tsakanin al'umma domin tabbatar da haɗin kan ƙasa don a samu zaman lafiya a kowace jiha. Mutane su daina nuna bangaranci ko kuma yanki domin a zama abu daya. Sannan kuma mu 'yan ƙasa muna da rawar da za mu iya takawa su ma shugabanni su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu mu kuma mu ba su haɗin kai. Game da batun tsaro, ina son sabuwar gwamnati ta ƙara inganta harkokin tsaro mu samu damar yin tafiye-tafiye cikin kwanciyar hankali tare kuma da gudanar da harkokin kasuwancinmu ba tare da wata matsala ba. Haka kuma muna bukatar dalibai su dinga zuwa makaranta ba tare da samun wata damuwa ba. Shi kuwa wannan da ke da suna Adishina ya ce
believe that this particular administration that is coming they have a lot of work to do.
Yana cewa ne ra'ayina kan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu tana da jan aiki a gabanta domin kuwa abinda ya kamata a maida hankali a nawa gani yana da yawa musamman ma idan muka duba fannin tsaro da tattalin arziki da samar da ayyukan yi da ayyukan ci gaba. Kuma nayi amanar cewa idan aka bada kulawa musamman a bangaren tsaro to gwamnati in ta yi kokari a hakan tattalin arziki zai bunƙasa sannan kuma za a samu nasarar magance matsalolin nan take. Ina fatar komai zai daidaita. Aka kuma naji ana maganar cire tallafin man fetur, wannan san bai dace ba.
I was talking about fuel subsidy and some other things like that.
Suma mazauna yankin na Niger Delta sun bayyana ra'ayoyinsu kuma ga abin da suke cewa.
Sunana Muhammad Kabir, muna tsammanin wanga gwamnati na shi Tinubu din zai yi last government din da ya wuce saboda na ɗaya ga alamu Tinubu din zai tahe da mutane waɗanda kana tunanin insha Allah za su gyara Najeriya. Da yadda Allah komai ka san dai ba cewa kawai abu lokaci guda zai zo wuce.
Sabu gwamnati na Tinubu muna so gaskiya imani ya cika muna cikin Najeriya. In ba imani gaskiya za samu matsala. To duk abin da mutum zai yi ya dinga tuna da Allah. In ka dinga tuna da Allah Allah ne shi zai dinga jagorace ka ba mutum ba sai dai mutum ka ga mutum mutum ne amma Allah kuma yana iya tura mutum ya zo wurin ka
sunana Muhammad Sani ya bin da nake wa mutane fata muna tsammanin za a samu alkhairi a cikin ka amma sai dai da ni alkhairin ba da guncin zai zo ba zai fa zo daga gare mu ne idan sabuwar gwamnati zo a dika da addu'a sai a dika da addu'a idan sai cin ka samu dadi in ko ke muri to kai zaka sha wahala akwai bambanci da muke samu wanda yake gaba daya mun ma juyi da jahilai da malaman mu dukkan su kun canza Allah yana ga ya mana cewa idan kun ga wani alkhairi ya zo daga gare shi ne ko kuma kun ga wani sharri ya zo daga kan kulli ku rika zargin kawunan amma har abada mu ɗan Najeriya ba ma zargin kanmu sai kullum muna zargin gwamnati
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya
A gaida Lamido Abubakar Sakkwato Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Muhammad Hafiz da ci gaban labaran duniya
Kadan daga cikin fursunonin siyasa sama da 2000 da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta saki kwanan nan bayan juyin mulkin da suka yi sun shaida BOA cewa sojoji na ci gaba da sa ido akan su kuma suna fargabar sake kama su gwamnatin mulkin soja ta saki fursunoni 2153 a ranar 3 ga watan Mayu waɗanda aka yanke musu hukunci a karkashin sashi na 505 baka cikin a na kundin laifuffuka wanda ya zama laifi ne sa tsoro yaɗa labaran ƙarya ko ta yadda laifuka kai tsaye ko a kai kai ce ga ma'aikacin gwamnati an saki fursunonin ne da sharaɗin cewa kowanne idan ya sake aikata laifuka to zai yi zaman gidan yari na sabon hukunci da kuma ragowar hukuncin da aka yanke masa a baya da bai yi ba BOA ta tantabi fursunonin da aka sako guda 12 kan wannan labari amma da yawa sun ki yin magana saboda matsalar tsaro fursunonin da aka sako sun sanya hannu kan wata takarda da ke nuna cewa ba za su aikata wani abu na tashin hankali a kasar ba daga ƙarshe wata kotu ta yanke wa wasu ɗaliban Hong Kong hukuncin ɗauri a gidan yari saboda rawar da suka taka a wani harin bom da suka yi yunkurin kaiwa wanda aka dakile a baya dai mutanen hudu sun amsa laifin hada baki wajen tayar da bom bayan da 'yan sanda suka dakile yunkurin su tare da kama su a watan Yulin 2021 wuraren da ake zargin sun auna ciki har da gine-ginen kotu mai shari'a Alex Lee ya ce wanda ake kara mafi tsufa a kungiyar Alexander Awu mai shekaru 21 shine ya fi kowa laifi a wannan makirci ganin yadda ya yi hayar ɗakin otal da kuma binciken gine-ginen da aka yi ni a kai wa harin an yankewa Awu hukuncin ɗaurin shekaru 5 da wata 8 a gidan yari
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa. Akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar sankarau da ake kira da meningitis a turance da aka samu bullarta a jihar Agadez na jamhuriyar Niger. Hukumomin lafiya a jihar ta Agadez sun bayyana cewa akalla mutane fiye da 40 ne suka kamu da cutar yayin da mutum 6 suka rasa ransu lamarin da ya tayar da hankalin al'ummar jihar duba da yadda ake cikin yanayi na zafi kuma a lokacin ne likitoci suka tabbatar da cewa cutar ta fi yaduwa jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Abubakar Atu yayi mana ƙarin bayani game da cutar a hirar su da abokin aiki na Hamid Mahmud ga kuma yadda hirar ta kasance.
To cutar nan ta sankaro ƙwayoyin cuta ne, kuma su ƙwayoyin cuta kamar yadda mutane suke kabila-kabila ne, akwai wanda muke cewa bacteria, akwai wanda muke cewa virus, kabila-kabila ne da yawa ba su da iyaka. Kamar yanzu kun ga yadda muke ce muku wanga talaga da ta fito mana lalle endemic disease 2018 ma mun shaushawarta, kuma kamar yadda ake cewa shaushawa da ake ma yara ta wata tara akwai ta meningitis ciki, amma salaman waccan kalan meningitis A ce addakwai. To yanzu wagga da ta zo take ta kullu wagga bana ita sai ce meningitis C, kaga kenan wancan shaushar da muke cikin gidajen likitoci sai zamanto duk shekarun nan da wanda muke cewa center meningitic center ta meningitis tsakanin Chad, Niger, Nigeria, don da kullum akin nan ita ce take bala'i tana kashe mutane. To shine gwamnati ya tashi a 2013 an yi shaushawarta, a 2018 an yi shaushawarta, kenan sai wannan kalat ta akin ita ce sai ta bace. Shine kuka ga dan shekarun ga tabarakallah an samu abun yayi dan shiru. To bana da ta bullo sai ta bullo wanda ba a yi shaushawarta ba sai yake. Kenan yanzu wannan sakin ita ce ake fama da ita wanda yake ba a yi shaushawarta ba, kuma a cikin gidajen likitocinmu wanda ake ta wata tara kuma ba ta cikin su.
Shin ita wannan cutar ta sankaro tana da alaka da zafi ne, a duk lokacin da zafi ya shiga ne take bazuwa ko kuwa a'a ita dai tana da lokaci ne?
Kwarai ko tana da alaka da zafi, daman kowace shekara ma in ka dauko dai daga farkon shekara don ku zuwa watan ga na Mayu zuwa ƙarshen shi ake dibin meningitis. Kuma a al'adance ne muna hadi likitoci ma suna hadi kullum da ruwa sun zuba sai kaga ta rage, saboda abun duka cikin iska ne yake tai. Kenan da an yi ruwa kura ta kwanta tai abun nan sai ka gani. Wannan kowace shekara ma ko lokacin da ma ana yin annobar ko mutane talakawa sun sani da ai meningitis tai kashi tai kashi da an ce ruwa sun zuba sai kaga duk mutane sun har rage, yan malati bulluwarta duk ta rage hatta kai ga tsayawa. Kenan tana da alaka da zafi kwarai.
Shin kwana rana shi ko kuma a ce yawo cikin zafi haka shi ma yana sa wannan cuta?
Kwarai ko yawo cikin zafi, saboda shi ne muke cewa a adana yara, saboda fita cikin rana don ka rana a banza yofi tana kawo ciwon kai, shi kuma jikin ga namu sai ta da ya samu ta dak kasawa kadan kwayoyin cuta da man suna nan suna yawo, kuma Allah kadai san abin da yake faruwa cikin jikinmu. Wani cutar kana gamuwa da ita, amma in kana cikin yanayi na kirki ka ci ka koshi kana abin nan sai ga jiki zai kokari da ita har ya kashe ta kai baka sani ba, amma in ka shiga cikin yanayi wanda yake jikinka da kanshi ka ji mishi ka bi rana ga wani rishin ci rishin abin nan kuma ka wahala ka shara na ka gaje ko kana gani. Wani lokaci falu duka muna da ita cikin jiki, amma in ta gamo da wata gajiya ko kai wani aiki sai ka ga lokacin nan ne za ta bayyana. Kenan yadda kace lalle tana da alaka da rana, tana da alaka da rana sosai, kuma tana da alaka da wahaloli da ragewar garkuwar jiki.
Kamar ita wannan cutar ta sankaro an fi samun ta ne a cikin makarantun boko, shin wani matakai kuke dauka a wannan wuraren na makarantu?
Lalle gaskiya ne, gaske tunda muka fara samu yawanci duka ɗan lakol ne, saboda wa'ancan ukun na harin da na ce maka don kojan ekol a zinikin nan ne, don a lokacin na matakin da muka ɗauka mun kiri inspector kin babban lakol kin duka director kin, don muka yi zance da shi suka ba mu bayani, sa'annan muka tai tare da shi muka kai malakulolin nan ziyara. Don da muka je a wannan lokacin da yanzu duka matakan rigakafi ne ake ɗauka, saboda mu muna nan muna ta shawara muna ta reunion da masu hannu da shuni da abin nan muna ta abin nan, don ana kuma wannan aiki ana cikin shi duk wanda aka samu dan malafiya da ruwa da gaugawa ko cikin dare ko cikin minene aika, don wannan lakololi su ma mun je mun fadakar da su muka ce kuma wajen bada karatu na lakol a rinka ma yara zancen na meningitis da alamomin ta, saboda su ma yara su jiya su sani, saboda duka a taimaki juna. Kenan ko kaga wani abokin ka ko wani abu yana ciwon kai sai ka ce a mushe ya ce mana fa da an ji ciwon kai da masassara ayi kokari a kai a gidan likita.
Ita wannan cutar ta meningitis suwa ta fi kamawa tsakanin yara da manya?
To vraiment ta yi kama yara kwarai, amma manya ma ba su kubuta ba, amma dai a kwarai ta yi kama yara daga zuwa shekara 5 har 14, mai har zuwa shekara 30 duk tana kama, kuma har wuce nan ma tana kama. Sirman da damu a wajenmu a bincikenmu duka sai ka gani ta yi dai ƙarhi a wajen yara.
Kamar yanzu mutum nawa ne kuka samu wanda ya kamu da wannan cutar a gadas a hal yanzu?
to kama abin da muke cewa cash speak kaman mutane wanda yake alamomi ne tabbatawa yadda nace muku sai an hudda ruwan nan na baya an tura su yeme don ki yeme to mai do mana rahoto akan lalle tabbata wannan ciwon ne to wa'incan na harin da muka samu nace maka an samu guda uku kenan ciwon ya tabbata don bayan haka nan mun samu wajen yaro biyar cikin wa'inga hadda wa'inda sun karasu to da bayan haka nan shine muka samu wajen yaro 29 yanzu dai a takaice bon nan ko mulkin agas din muka gama tun daga harin har yanzu don mun kusa kai yaro 40 to yanzu dai mutuwa dai wanda aka yi cikin gidan likita 6 yaro 6 suka rasu
kamar ita wannan cutar ta meningitis idan ta kama mutum saurin kisa ne da ita ko kuwa
kware tana saurin kisa wannan tabbat meningitis batta wasa tana saurin kisa zaka gani yaro za a ce maka dan lokaci kadan da ya masassara ciwon kai in ba abin nan ba zaka gani raman tana saurin kisa dan shine ake cewa ai gaugawa tunda duk abin cikin gauga ne lalle Allah shi yake da rai don ku ana gauka ne saboda in kwanan mutum ba su kare ma ba kai ya samu illa saboda ita wannan ciwo in ba ta kashe ba in ta riga ta tabbata ga mutum har ya galabaita to in ba ta kashe shi ma ba zai fita da kurumci ko da makafta ta gani don kenan tana baro ma mutum shaida wanda za ta zama mishi illa a cikin rayuwar shi
mun ga kun gamu da masu unguwanni ita wannan gamuwar da kuka yi tana da alaka ne da cutar ta sankaro ko meningitis
eh mun gamu da gwantanni na yankana Gunduma Agadez don ku wannan cikin wannan sabuwa abin nan da ya kula Agadez don ku wannan ciwo wanda ake cewa meningitis a turance sankaro don ku da Hausa ana cewa sankaro don ku nan da dan lokaci muka fara samun mutane wanda yake su ana da alamomin wannan rashin lafiya don ku da aka aika ruwan nan da ake hudda gaba sai muka samu uku wanda yake an tabbatar da mana wannan ciwon ne don ku tun a lokacin nan mu muka fara shirye-shirye na fadakar da mutane da gaya ma masu hukuma da gaya ma masu ruwa da tsaki duka akan lalle ya tabbata wannan ciwo ya bulla a cikin Gunduma Agadez muka ce mu tara guntanni saboda abin da yake ya shahi al'umma akwai abin da yake mutane suna iya matakan da za su doka a wajen su mu muna dokan namu su ma su samu su doki matakai saboda a samu dai wannan rashin lafiya kar ta kawo mana wani antuka wani rashin jin dadi babba don shi ne muka gamu da su don mu fadakar da su abin da ya kamata su su don su fadakar da al'ummar su a gaya musu duk cikin wanga lokaci don akwai alamomin da yake in aka gane su a cikin gida ga yaro ne ga babba ne a yi kokari da marmaza a kai shi gidan likita don a dauki matakai saboda kamar yadda nace muku kowane waje ana so a fadakar da mutane don su dauki matakai mu kaga a wajen mu tunda aka fara samun ta mun dauki matakai menene matakai mun sanar da hukuma wanda suke gaban mu na biyu kuma duk inda wannan abun ya faru da rasuwar nan da mai mun je gidaje mun yi ta'aziyya mun gamu da mayya na lakololin mun je mun yi ta'aziyya ko mun fadakar da su abin da kamata duka su yi to shine ko muka komo ga masu ungunin ne su ma cikin ungunin ne dan a sani ke mu ga matakan da muka doka likitoci mun ba su foro mun kira su mun ba su sabon foro bisa wannan rashin lafiya kenan dan ka dan malaki ya kubce musu wanda yake da wannan alamomi mun kiro su mun karantar da su kuma duk sahi Allah muna tada su da kwana kuma mun kai magunguna daidai gurgudu wanda ke gare mu a cikin waɗannan gidajen likitoci wanda yake duk wanda yake alamomin ga ciwo ne ke gare shi mun ce za a mishi magani banza don ka da an ɗebi ruwan nan na sankara wanda ake aika ne a mai da auna su kuma magani insha Allah za a mishi kyauta kenan shine yau muka ce mu tara masu ungunin ne saboda ƴan malati ba duka ba suke so ba a likita kuma muna da matsala waɗansu suna zawwa a cikin sun galabaita ba a samu ma a yi musu wani aiki don shine muka ce mu masu ungunin ne a cikin gunin ne duk a fadakar da mutane kowa ya bude idanun shi dan a sani da an ji ciwon kai ko masassara ba sai an ji ruba wuya ya kage ko ya abin nan da an ji masassara da ciwon kai da ba a gane da su a yi kokari a kai gidan likita
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu da abinda aka saurara a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Hamid Mahmud sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa makasance lafiya.
To a gaida Hawa Umar, yanzu ga Maryam Dauda da kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar email.
Wasika ta farko ta fito ne daga Rilwan Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa. Yace faduwar darajar naira ta taka muhimmiyar rawa a wajen maida tattalin arzikin Najeriya baya, kuma kasar ta dogara ne akan man fetur. Ya kamata sabon shugaban kasa da zai hauya maida hankali wajen tada darajar kudin. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi Najeriya kasar mu ta gado, kasa mai dimbin arzikin kasa da tarin yawan jama'a. Sai dai a yayin da shugabannin mu ke ƙara azurcewa da arzikin kasar tamu a kullum, su kuma talakawan kasar tamu ƙara talaucewa suke. Allah ya kyauta. Wasika ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Tace muna fatan bude cibiyar bincike akan ayyukan ƴan bandiga a jihar Katsina da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Ya sa ba ungulu da kan zabo bane, amma ya zame alheri a jihar da ma Najeriya baki daya. Sako daga Alhaji Umar Fariba da Adam A. Adam Gashuwa. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Yace muna kira ga gwamnati da ma hukumomin tsaro musamman a jihar Kano da su gaggauta daukar tsauraran mataki akan wannan sabuwar masifa ta satar waya da ta sake kunno kai. Ganin yadda hakan ke janyo sanadiyar rasa rayuka a wasu lokutan. Sannan kuma a yaki talauci da rashin aikin yi da zaman banza a tsakanin matasa. Domin idan bera da sata to daddawa ma da wari. Wasika ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Assalamu VOA Hausa. Kamar dai yadda shugaba Baba Buhari mai barin gado ya faro takun mulkin sa cikin farin ciki da annashuwa, muna masa addu'a Allah ya sa ya ƙarasa sauran kwanakin da suka rage masa cikin kwanciyar hankali da lumana. Amin. Sako daga Alhaji Haruna Bibi White Masuwa tare da Alhaji Sule na Yashi Bazoga.
Madalla a gaida Maryam. Da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe, wato labarai a takeice.
An samu rikici nan da can tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai masu ƙarfin gaske har jiya yau Alhamis din nan. Labarin da ya haifar da kwanciyar hankali a babban birnin ƙasar Khartoum da barazanar cewa tsagaita wuta na tsawon mako guda da ƙasashen duniya suka kulla za ta ruguje. An cimma yarjejeniyar na tsagaita wutar da Saudiya da Amurka da ma ɓangarorin da ke rikici da juna ke sa ido bayan shafa makonni biyar ana gwabza fada a birnin Khartoum da kuma tashe-tashen hankula a wasu sassan Sudan ciki har da yankin Darfur da ke yammacin ƙasar. Ma'aikatar tsaron tarayyar Rasha ta ce an kama wasu 'yan ƙasar Ukraine biyu da laifin yunkurin tarwatsa layukan wutar lantarki da kuma tashoshin nukiliya biyu a Rasha, a cewar kamfanonin dillancin labaran Rasha. Amurka za ta gudanar da wani taro ta kafar bidiyo da kungiyar tuntuɓa ta tsaron Ukraine tare da ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon tana mai cewa tana sa ran tattaunawa za a yi ta yau Alhamis, inda za ta mayar da hankali kan makamin kariyar sama na ƙasa har sasai da horar da dakarun Ukraine kan jirgin yaƙi samfurin F-16. Yau Alhamis, ƙasa Iran ta ƙaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce makami mai linzamin na cin dogon zango na kilomita 2,000 tare da wani makami mai linzami kilogram 1,500. Gidan talabijin na ƙasar ya nuna abin da ya ce an yi nasarar harba makami mai linzami da aka yi.
To ba sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an juma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lagos Gresham wanda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Sule Mumuni Barma ke sallama da ku. Sai ku tare mu da karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 8:30 agogon Ghana, lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoton na musamman kan abin da ya tsone wa al'umma ido a wasu bangarorin Najeriya.